A wannan makon limamin masallacin Juma'a na Shal Kwata rundunar ɗan sanda da ke Bamfai, SP Abdulkadir Haruna, ya gabatar da hudubar sa ne game da muhimmancin zaman lafiya. Kamar yadda ya mana ƙarin haske, jim kaɗan bayan idar da sallar Juma'ar.
Hudubar da jan hankali ne na mu gane irin ni'imar zaman lafiya a cikin rayuwar mutane. Zaman lafiya wani yanki ne na addinin Musulunci wanda ba zai taɓa fita ba, kuma mu gane cewa fa babu yadda za a yi rayuwar mutane ta inganta, ta tabbata, addinin su ma ya cika, al'amuran ƙasa su inganta, su bunƙasa in babu zaman lafiya. Babu yadda za a yi rayuwar mutane ta yi kyau, ta kai matuƙar yadda ake so ta kai idan babu zaman lafiya. Sa'annan kuma mun kira hankulan mutane su gane cewa addini ya koyar da mu, a yayin da kake bukata ko kake neman abin da kake so, akwai hanyoyin da ya kamata ka neme shi. Amma abin da ya shafi zanga-zanga da abin da ya shafi a fito ana fashe-fashe, ana kona shagunan mutane, ana buge mutane da ofisoshi, wannan ba hanya ce da kowane addini ya koyar da ita ba. Musulunci bai koyar da wannan ba, Kiristanci ma bai koyar da wannan ba. Abin da Musulunci ya koyar shine idan kana bukatar wani abu ko ku a'a kana neman haƙƙinka, akwai mufawada, akwai wisata, hanya ce da ake bi ta tattaunawa, hanya ce da ake bi ta fahimtar juna. Saboda haka mu gane cewa kada ai amfani da mu a rusa rayuwar mu. Kada kana matashi wani yayi amfani da kai ya rusa rayuwarka, shi kuma ya gina rayuwarsa. Kada ka zamo cewa abinda al'umma da shugabanni suka gina mana a shekaru masu yawa mu rusa su a kwana ɗaya ko a yini ɗaya. Mu yi kokari mu tabbatar da zaman lafiya mas'uliya ce ta kowa, ba ta mutum ɗaya ba, ba ta gwamnati ba. Zaman lafiya abu ne da ya shafi kowa, hannu da kowa ya kamata ya sa a ciki a tabbatar da shi.
A wani bangaren malam, wasu suna ganin kamar idan mahukunta suna sauraron talaka ko kuma suna yin abin da ya kamata lokacin da ya dace, ba za a dinga samun irin waɗannan abubuwa ba. Me yasa kun ga su kansu mabiyan da kuma shugabanni?
To gaskiya a koda yaushe yana da kyau su shugabanni na farko su gane cewa shugabanci amana ce. Allah ya ba su zai tambaye su akan abin da aka ba su amana. Su yi kokari su tabbatar da adalci. Rashin tabbatar da adalci shike kawo rashin zaman lafiya. Mun ambata cikin huduba akwai abubuwan da ke kawo rashin zaman lafiya. Akwai abubuwan da in shugabanni sun bi su za a samu zaman lafiya. Su kuma waɗanda suke mabiya su kula da ƙasashe da suke makotanmu, Libya, Syria, Yemen, Jordan, Tunisia, Iraki da sauran makamancin wannan. Allah ya ba su aminci, amma da irin waɗannan fitintunu suka yi yawa ga halin da suke ciki a yanzu. Don haka bai hanya ta maslaha ta yadda za a samu haƙƙi, ba hanya ta tada hankalin mutane da ainihin tada rayuwar mutane ba.
Me makomar musulmin da ya farwa dan uwansa ko kuma mutumin da bai ji ba zai gani ba?
To Annabi sallallahu ya nuna mana cewa idan musulmi ya farma dan uwansa ko ya taba haƙƙinsa ba tare da ya cancanta a haƙa taba wannan haƙƙin ba, to lalle sai an tsaye da shi an masa tambaya akan wannan ranar alkiyama. Annabi sallallahu yana cewa mumini ba zai kasance ba yana cikin da'ira ta nutsuwa da jin daɗi matukar bai taba jinin dan uwansa ba. Da zarar ya taba jinin dan uwansa ko ya taba dukiyarsa, to ya rasa zaman lafiya da jin daɗi na duniya da na lahira gaba daya. Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya.
Da fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar Juma'ar, amin. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Abba Isa Muhammad, Baba Suda.